sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:41, 16:49 da kuma mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu harumma jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamaya ta shar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar Arewa da Alol da kuma niyyar dukkan sa zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu haron mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Litinin 31 ga watan Yuli shekara ta 2017 tare da Baba Yakub Makere da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu daga nan birnin Washington DC muke marhabin lalai ga masu sauraro kakanun labarai
masana harkokin tsaro sun kara jaddada muhimmancin bayanan sirri a fafatawa da Boko Haram jama'a a Somalia kuma sun ce akalla dakaru 18 ne na rundunar kiyaye zaman lafiyar kungiyar tarayyar Afirka aka kashe a wani harin kwantan bauna da mayakan al-Shabab suka yi. Shugaban Russia Vladimir Putin ya ce tilas ma'aikatan diplomasiyar Amurka 755 su fice daga kasar sa.
Kanin labaran kenan.
Kuma muna kira ga shugabannin kudu maso gabashin Najeriya su ma su kira wa ƴaƴansu don Nnamdi Kanu don da hannun hagu ake wanke hannu na dama.
Gwamnan jihar Borno Kashim Shatima bayan ganawarsa da shugabannin kungiyoyin matasan Arewa. Yan banga sun tada hatsaniya a taron jami'ar APC a Kaduna. Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar kuma ta sake yin gyara ga dokar zaɓe. Ibrahim Alfa Amin na tafe da shirin ciki da gaskiya. Yanzu sai a fara da labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum jama'a. A yayin da dakarun Najeriya da dan kasashen yankin tafkin Chad suke ci gaba da kokarin ganin bayan burbushin mayakan Boko Haram, masana harkokin tsaro na kara jaddada muhimmancin bayanan sirri a wannan fafatawan. Wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina yana dauke da karin bayani.
Manjo General Leo Irabo shine babban komandan rundunar sojin kasashen tafkin Chadi masu yaki da Boko Haram.
We all know the fourth generation warfare of course is intelligence led. Now what is the product of analysis of the intelligence community?
Duka muna sani bayanan sirri ne silar samun nasarar duk wani yaki na zamani. Menene muhimmancin irin waɗannan bayanai da hukumar mulkin asiri ke samarwa? Menene tasirin aikace-aikacen kafafen tattara bayanan sirri? Shin akwai wani dandali na tantance duk bayanan sirri don rairayo abin da zai amfane mu a wannan fafacawa? Wannan wani al'amari ne da yake kyautu. Hukumomin da ke da alhakin hakan su yi la'akari da shi. Lokacin da nake babban komandan rundunar operation lafiya dole, sautari neman bayanan sirri da ni da kaina na samar da su, su zo a kuma maido min da su a matsayin sabbin bayanan sirri. Ko me ke haddasa irin wannan kyakkyawa da bayani guda a irin wannan yanayi? Tambayar kenan da na yi wa Farfesa MT Baba dan iyan mutum biyu.
Rashin kwarewa ne sahihancin yadda muke hada bayanan sirri da kuma sarrafa shi matsayin mu na kasa mai tasowa. Har yanzu muna nan muna tangal-tangal ne da tsaya ba. Na biyu kuma shi kansa yadda ake hada sirrin fahimce shi ba ba su fahimci kuma yadda za a sarrafa shi ba. Yana iya kasancewa akwai sakaci sosai ga masu tarawa don kama yadda shi jami'in soja ya ce bayanin da ya zo masa yanzu shi zai sake da za a dawo masa da shi. Ka gani kenan mutane ba su je sun ɗauko wani sabbin bayani ba.
Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka shine kakakin harkutar sojin kasa na Najeriya.
Abin da nake so ka gane, akan sami bayanai na sirri daga kafafe daban-daban. To duk sanda aka sami bayanai irin waɗannan ba za ka yi sakaci da shi ba. Sai dai wata sa'a ka gane fahimta takan sha bamba ko kuma lokaci yakan shuɗe kafin lokacin da aka sami wannan bayani.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ta gaida Hassan. A can kasar Somalia kuma jami'ai sun shaida a sashen Somalia na muryar Amurka cewa akalla dakaru 18 na rundunar kiyaye zaman lafiya ta kungiyar tarayyar Afirka ne aka kashe a wani harin kwantan bauna da mayakan Al-Shabab suka yi musu a yankin Lower Shabelle. Wannan hari da aka kai a kusa da ƙauyen Golwin mai tazar kilomita 120 kudu da Mogadishu ya auna motoci 24 na ayarin masu raba kayan taimako a kusa da ƙauyen Bulo Marar. Al-Shabaab ta ce ta kashe dakarun kungiyar tarayyar Afirka 39 amma jami'an soji sun ce yan tsagerun sun yi karin adadin waɗanda suka mutu. Ayarin sojojin Uganda na cikin rundunar kiyaye zaman lafiya ta kungiyar tarayyar Afirka da ake cewa AMISOM a takaice da suka bar garin Shellambord. Mazauna ƙauyen Jiro sun shaidawa a sashin Somalia na wannan tasha cewar sun ga ƴan kungiyar Al-Shabaab suna jan gawarwakin sojoji guda biyu. Kakakin ma'aikatar soji Wilson Rono ya tabbatar da wannan harin kwantar bauna a hirarsa da sashin Somalia.
Shugaban Russia Vladimir Putin ya ce tilas ma'aikatar diplomasiyan Amurka 755 su fice cikin ƙasarsa a wani mataki na mayar da martani a kan sababbin takunkumi da Amurka ta kakaba wa Russia saboda kutse da ake zargin ta yi a zaben shekarar 2016 domin taimakawa shugaba Donald Trump ya lashe zaben. Putin ya shaidawa a talbijin kasar cewa sama da mutane 1,000 suke aiki a ofishin jakadanci da wasu ofisoshin diplomasiyar Amurka, kuma ya ce tilas 755 daga cikinsu su dakatar da ayyukansu a cikin Rasha. Shugaban na Rasha ya ce akwai yiwuwar Moscow ta ƙara ɗaukar matakan martani a kan Amurka biyo bayan amincewar bai ɗaya da majalisun ƙasar suka yi wurin kakaɓawa Rasha sababbin takunkumi. Yana cewar in Allah ya ce yana Allah wadai da wannan abin da ya faru tun daga yau. Rasha ta ce ta saki yar ɗaruruwan jami'an diplomasiyan Amurka daga ƙasar a farkon watan Satumba. Zai sa kowa ya saura da ma'aikatan diplomasiya 455 wadda za su rage a cikin ƙasashen biyu. Tun da farko mataimakin ministan harkokin wajen Rasha, Sarki Rybakov, ya faɗa wa labaran talbijin ABC cewa wannan mataki da suka ɗauka na martani ya yi jinkiri.
Labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Manyan jami'an Amurka sun faɗa a jiya Lahadi cewa lokaci ya yi da ya kamata a daina tattaunawa a kan irin matakan diplomasiyya da za a ɗauka kan gwajin makamai da Koriya ta Arewa ta yi na baya-bayan nan, tunda yanzu barazanar zaman lafiyar ƙasa da ƙasa da ke tattare da ayyukan Pyongyang ɗin ya bayyana a fili. Prime Minister Japan Shinzo Abe ya tattauna wannan batu da shugaba Donald Trump na Amurka ta wayar tarho a yau Litinin agogon birnin Tokyo. Jami'an Japan sun tabbatar da wannan zantawa akan barazana da gwajin makaman Koriya ta Arewa ke yi wa duniya, amma dai babu wani ƙarin bayani da aka bayar. A Majalisar Ɗinkin Duniya, jakadiyar Amurka Nikki Haley ta ce yanzu Amurka ba za ta kira zaman gaggawa a kwamitin sulhu ba kamar yadda ta yi a baya, saboda manyan ƙasashen yammacin duniya sun gaji da jin gafara sa ba su ga ƙaho ba kan batun Koriya ta Arewa. Da matsayin China na zaman babban ƙawa kuma mai agaza a Koriya ta Arewa, wajibi ne a yanke shawara kai tsaye a kan Pyongyang. Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Gwamnan jihar Borno kuma shugaban kungiyar gwamnonin Arewa Kashim Shetima, wanda yana daga cikin shugabannin Arewa da suka soki wa'adin da wasu kungiyoyin matasan Arewan suka baiwa ƴan kabilar Igbo na ficewa daga yankin, ya kira ga dattijan kudu maso gabashin kasar su ja kunnen Nnamdi Kanu, jagoran ɗaya daga cikin kungiyoyi da ke neman ɓallewa daga Najeriya. Gwamna Kashim Shetima ya yi wannan kiran ne bayan da ya gana da matasan na Arewa a Abuja.
Mun zauna mun tattauna da shugabannin matasan Arewa, mun fahimci juna, kuma insha Allah a cikin satin nan za su dauki matakan da zai faranta zuciyar kowane ɗan Najeriya. Kuma muna kira ga shugabannin kudu maso gabashin Najeriya su ma su kira wa ƴaƴansu don Nnamdi Kanu, don da hannun hagu ake wanke hannu na dama, mu za mu sa kanninmu ƴaƴanmu su yi abin da ya cancanta a yi. Su ma ya kamata su sa nasu su bar zagi da musgunawa mutane. Kasan nan tamu kenan, mu dukka ya kamata mu yi sayin daka mu ga cewa mun kare mutuncin ƙasarmu Najeriya.
Muhimmin batu da matasan Arewan suka fi mai da hankali akai a baya-bayan nan shine na kira ga mahukuntan kasar su yi saurin magance yadda shugaban ɗan gwagwarmayar kafa kasar Biafra Nnamdi Kanu ke ci gaba da taruruka da yin kalaman batunci ga manyan kasa. Bayan kotu ta yi musu gargadi kafin a bada belinsa, matasan Arewan sun ce shirye suke su ci gaba da tuntuban juna domin a kullo da hanyoyin sasantawa don warware batutuwan da suka dame su kafin ranar 1 ga watan Oktoba. Abdul Aziz Suleiman shine mai magana da yawun kungiyoyin matasan Arewan.
Nasara ta farko ita ce cewa gashi ya kira mu, mun kuma taho, kuma kowa ya sani wannan shine karo na farko da za a ce dukan mu din nan mun taru mun je wajen wani gayyata da ake mana na tattaunawa har kuma muka yadda duniya ta sani, wannan shine na farko. So kun ga an samu ci gaba insha Allah.
Kun janye wa'adin naku ne ko a wani hali ake ciki yanzu?
Wa'adi ko lokaci akan maganan wa'adi na kan yi mamaki. Wa'adin nan fa wani dan bangare ne kawai da muka saka shi a cikin Kaduna declaration. Kaduna declaration yana nan yadda yake, sai nasarori ma da ake samu. So duk abin da muka tattauna za mu sanar da ku kwanan nan insha Allah.
Tunda matasan suka bada wa'adi ne, masu ruwa da tsaki ke yakuwa ga manya su fito su yi amfani da kafafen yada labarai domin su gargadi matasan kasa baki daya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Kaduna kuma rikicin zaɓin wakilan da za su yi aikin kuskure ba ga tsarin mulkin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ya fantsama har zuwa sakatariyar na kungiyar ƴan jarida, kamar yadda za ku yi ci gaban rahoton da Isa Lawali Kara ya aiko mana.
Kafin a karkare taron, wasu matasa suka kutso sakatare inda suka dinga dukan ababban hawa suna jefe-jefe. Sai dai kuma duk da hayaniya da hayagagar da ta kai har aka jima ɗaya daga cikin ƴan jaridu ciwo a ƙarshe dai sai da aka yi wannan taro, inda Sanata Suleiman Usman Hunkuyi na Shiya ta ɗayan jihar Kaduna ya ce
dukkanmu zaɓenmu aka yi. To mun yi tambaya, wane ne bai son a yi zaɓen? Menene dalilin da yasa ba a son a yi zaben? Dan mene waɗansu su kadai za su zauna su rubuta wani? Mene yasa ba a son a koma wajen jama'a kan maganan zabe? Idan zabe irin wannan ya gagara, to ina kuma ga zaben ƙananan hukumomi? Wannan shi ya tada mana da hankali da sauran shugabanni da muka taru a nan. Muke kira ga uwar jam'iyya ta ƙasa ta duba wannan. Sai mu jama'an jihar Kaduna adalci. Wancan abin da aka je aka zauna aka yi na rubuta delegate ba zaben delegate ba, APC bata fara akan haka ba, ba ma fata APC ta kare akan haka.
Sanatan Shiya ta biyin jihar Kaduna Kwamar Shehu Sani ma na gurin wannan taro.
Taron mu da muke yi a nan gurin yau muna yi ne don mu kara jaddada ma mutanen jihar Kaduna cewa ba za mu yadda da murdiya ba. Ana shiga daki a rubuta sunan naki, ana ji tsoron a yi zabe. Mun kori jam'iyyar PDP a Najeriya, babu abin da bamu ce musu ba. Yau ga daba nan wajen gidan nan an turo yara an ba su kuɗi su ci mana mutunci. An kira su an ba su dan kuɗi su shigo nan su ci mana mutunci a idan kuna gani. Mu fa ba kai wallasa bane, ba fa zaka ce zaka yi da mu mu tsaya ba.
To sai dai jam'iyyar APC sun jihar Kaduna ta ce wannan yayi kama da ihu bayan hari domin an bi dukkanin ka'idoji. Honorable Salisu Tankosono shine mai magana da yawun jam'iyyar APC sun jihar Kaduna.
Ko sun manta cewa kundin tsarin mulkin jam'iyyar APC ya lamunci consensus musamman irin wa'annan zabukan, shine ma a mafi soyuwa saboda gudun irin tatabrugan da yake faruwa. Inda aka samu haɗin kai ayi consensus, kuma shi aka yi yawancin wuraren da aka yi a jihar Kaduna. Idan ka duba tun daga feji na farko har zuwa fejin karshe da kundin tsarin mulkin jam'iyyar APC, babu wani abu mai kama da aƙida a ciki. So idan sun ce ba su amince da abin da APC suka yi ba, su ƴan APC aƙida, ba zai zama sabon abu ba, ba zai zama bakon abu ba.
To ina zargin da ake cewa matasan da suka kutso wajen wannan taro suka tarwatsa mutane daga nan gidan gwamnati aka turo su?
Mu kanmu mun yi Allah wadai da abin da ya faru a wannan taro. Saboda duk abin da baka so ya faru a kanka, ba za ka yi fatan ya faru a wani naka ba.
Isa Lolika, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Ne mota sai ya sace don koma wada da dangina. wada da dangi ba ballanta ma shiga gaba
yanzu kuma sai jamhuriyar Niger inda majalisar dokokin kasar ta sake yin kuskure ga dokar da wato ga dokar zabe da kotun tsarin mulkin kasar ta yi watsi da shi a baya-bayan nan ga Suleiman Mini Barma da rahoto
Sauye-sauyen da majalisar dokoki ta amincewa da ƙuri'u 134 daga cikin 171 sun shafi batutuwan da suka hada da tsayar da ranakun shirye zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki, kayyade wa'adin ajiye takardun 'yan takara da wa'adin shigar da koke gaban kotun tsarin mulki, sai kuma ƙa'idodin kafa hukumar zaɓe mai zaman kanta da dai sauransu. Dan majalisar dokokin kasa Lamido Mumuni Haruna na cewa a wannan karan ba su da shakku akan sahihancin aikin da suka yi.
A yanzu dai ina tsammani wannan kundi ya dace in an maida shi wajen kotu a sashi don a samu asaseni ita da kanta don a yi zabe a cikin lokaci. President Naseni shi da kanshi kandida za a yi.
Tuni dai matakin ya fara shan suka daga masu bindidigin harkokin siyasar wannan ƙasa irin su Abdulrahman Alkasum.
Duka dai maganar da ake yi ta maganar shirye zaɓuɓɓuka ce musamman wadda ta yi kusa ta shirye zaɓe na mai gurbin wani ɗan majalisa na jihar Maradi. Tunda farko kotun tsarin mulki ta yi kira ta ce tunda wannan ba wa Allah Allah mai wa'adi. Ka wuce kwana 60 bayan haka ba tare da an yi zabe ba da harko shugaban kasan yayi kira ai haka kuma koma ya dauki wani mataki wanda ya karya matakin da ya dauka kuma ya karya ma matakin kotun tsarin mulki wanda ke baya da hurumin yin haka
dama dai tun a ranar farkon soma wannan zama ɗan hamayya suka kauracewa zauren majalisar a ci gaba da nuna adawa da matakin kuskure dokokin zabe domin a cewar kakakin su Isuhu Isaka
mun ja hankalin su mun ce akwai masaloli da yawa an yi kuskure kuma ba a je cikin kasa abinda duk a ce ana makudi makudi dan a samu a kare mutum guda
sai dai fa masana na cewa kauracewa wannan zama ka iya haifar da ciza yatsa watan wata rana a wurin yan adawa
a tantanta su zo ya zamanto taftana da za a yi debate inda za ta su ma su kawo ra'ayinsu har ya zamanto su kawo shawaran wa'ansu ayo doka da aka yi su kawo amandaman din su yahi da ya zamanto su kauce
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
muna sauraron waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC a cikin shirin hantsi za mu kawo muku rahoto kan fara jigilar masu aikin hajin bana daga Najeriya yanzu karfe 1:17 na dare yanzu ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba
Jama'a assalamu alaikum yau muna tare ne da director gabatar da ƙarin riki ko DPP da ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi Kabir Ali akan maganar kisan da ake tuhumar wasu da yi mazayyanu garba a garin Jega Director zai mana bayanin matakan da suka dauka suke kuma ci gaba da dauka na tabbatar da cewa shari'a ta yi aikin ta kan waɗanda suka aikata wannan kisan idan an tuna yan sanda na Shia dake Sokoto sun kai waɗanda ake tuhumar gaban kotun magistrate ta Jega akan ta bayar da umarnin a tsare su a kurkuku har zuwa lokacin da ita ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi din za ta kai su gaban babbar kotun jiha domin tuhumar su da laifin aikata kisan kai to amma ba kamar abin da aka saba gani ba idan an tuhumi mutum da kisan kai sai wannan kotun magistrate din ta garin Jega ta bada belin waɗanda ake tuhumar abin da har yasa iyaye da abokan wanda aka kashe suka fara zargin cewar akwai haɗin baki kuma har shi kansa Madassir Isa da ya kubuta da rai daga azabar da aka gana musu har ta zama ajalin zayyano a hannun waɗannan mutane yace sun fara yi masa barazanar da su kashe shi shi din ma domin wai babu wani mahalukin da ya sai taba su a garin Jiga a bayanin da ya mana director gabatar da ƙarin rikin na jihar Kebbi Kabir Ali yace su ma kansu sun yi adawa da bayar da belin waɗannan mutane da ake tuhuma to amma kuma bayarwa ko rashin ba da beli hurumin kotu ce ta magistrate din dake garin Jega
sunana Kabir Aliyu director of public prosecution ministry of justice Kebbi state Na'am, dangane da wannan shari'a din, akwai file din da anka turo mana daga Zone 10. Na mu yi nazari mu diba game da shi ko akwai laifi da ake tuhuma su. Watan hudu ne anka aika mu wannan file din. Mu yi nazarin wannan file din, akwai mutum hudu da muka ga tabbas suna da hannu ga kisan wannan yaro din da aka yi. Kuma mun buƙaci daga ofishin AIG Zone 10 su turo mana original file. Don da ma ga ka'ida in haka ya faru division suna bincike su tura ma CID office state CID su kuma su yi bincike sannan su turo mana mu kuma mu yi nazari akwai laifi ko kuma babu in akwai laifi mu ce su kawo mana original file mu gabatar da mai laifi gaban kotu mu caje shi mu bi shaidun da suka yadda abun suka kasance mu gurfana da shi gaban kotu ai state CID suna cikin bincike Zone 10 suka aika musu cewa a aika musu da file din can sabili da shi ma ya je cin complaint sun tura musu
to na fahimci cewa kamar an gurfanar da su waɗannan da ake tuhuma a nan waye gurfanar da su a gaban kotu ku ne ko kuma su ƴan sanda
to ga ka'ida in haka ya faru ƴan sanda in suka kamo inda ake tuhuma suna kai su magistrate court sai su ci ga tuhumar da ake musu magistrate court sai ta adana su kafin su kawo muna file nan mu yi nazari in akwai laifi high court muke ake kai mai laifi ba majistare don majistare ba ta da hurumin sauraren wannan shari'a wannan laifin da ake tuhuma in suka kawo mana original mu kuma za mu yi drafting charges sai mu gurfanar da mai laifi gaban kotu
na muka ansa tambaya ta ba ku ne ku gurfanar da su ko ko ƴan sanda
ina zuwa ga wannan ai ba su kawo mana sai sun kawo mana original sannan za mu gurfanar da su gaban kotu ba a kai ga kawo mana original file din ba don haka ba mu kai ga gurfanar da su gaban high court ba eh saboda magistrate court suka su ƴan sanda suka kai su ba mu ma kai su can ba
to amma bisa rahoton da suka bayar bayan sun yi zanta da dukkan waɗanda ake zargi da kuma waɗanda watakila ake gani kamar shaidu haka sun ba da shawarwari su ma na cewa gurfanar da su kuma sun kai su amma abinda suka ce yanzu wannan shari'a ta komo hannun musamman ofishin ka da ake kira DPP a takeice anan ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi kuma abin mamaki sai ga waɗannan yaran ko kuma waɗannan waɗanda ake zargin an sako su da sunan an ba da su bele me zaka ce game da wannan tunda an ce shari'a ta koma hannunku
to yanzu ka ga na ce ma watan hudu suka aika mun file din mu kai nazarin shi mun aika musu su sake daukar jawabin shi mu da suru su kawo muna to ba su sai kawo muna shi ba sai juma'a can din su kawo muna original file din ko su kawo muna shi din sun ce ba su kai ga daukar jawabin mu da suru don sun yi sun yazo ya ba da karin jawabin shi kamar yadda muka bukata bai zo ba sai suka turo muna file haka nan yanzu haka wanda ya nazarin file din yana rubuta charges din da ya kamata ai mu wannan da muka ce muku mun tabbatar akwai laifi kansu na sun aikata wannan abun gadin da zaran an gama guruwa an gama tabbatar da wannan abun gadin rubutawa din ne zamu kai wannan charges din before the high gaban high court ita high court din ita za ta saurare mu gabatar da shaidu gabanta in yaso ta zartar da hukunci
bisa al'ada idan ana zargi irin abin da ya shafi kisan kai ba kasafai akan saki waɗanda ake tuhuma ba daga zaman wakafi da suke kamin a kammala shari'a amma sai ga waɗannan kusan ko wata ɗaya ba su yi ba da kamawa ake gani sai ga su sun bayyana wannan ma na ɗaya daga cikin abin da ya tunzura su iyalan mamacin suke ganin kaman akwai wani wata kullaliya a ciki me zaka ce dangane da sako su din da aka yi anya wannan ko yana bisa ka'ida ko kuwa
to kamar yadda nace ma bisa ga nazarin da muka yi na wannan file din akwai wa'anda zan lissawa muka yanzu wa'anda su muka ce zamu gurfanar gaban kotu bisa ga wannan abun gadin akwai Ibrahim Kokani akwai Imran Isa akwai Awalu dan Malam akwai Haruna Umar Bashir Sama'ila Muslim Garba da Mubarak Garba su wa'annan bisa ga nazarin da muka yi na wannan file din tabbas akwai tuhuma ta kansu suka aikata wannan abun gadin bisa ga tambayar da kai na batun bada beli ko abun ga ka'idar shari'a wanda duk ake tuhuma da laifin kashin kai ba a bada shi beli koda an yi applying koda an yi garbatar da roko gaban kotu kotu ke da dama ita ke da discretion na ta bada beli mutum ko kar ta bada beli mutum akwai yanayin da zai bijiro wanda za a iya bayarwa amma na san mu an bidi beli din an aika mu da takarda na motion lokacin ba a kawo mu original file ba mun kuma nuna rashin yarda mu na a bada belin su amma kuma kotu da yake tana da discretion ta bada beli ko kar ta bada beli a bada beli amma kuma ku sani bada belin su da an kai din ba shi zai hana a gurfanar da su gaban kotu bisa ga tuhumar da ake musu ba kamar yadda nace maka yanzu ne mun ka aka kawo mu ragar na wannan juma'a da gobe sati guda kenan da aka kawo mu original file din wanda kuma mun fara drafting charges kan wa'annan mutanen da na lissafa maka don haka in muka gurhanar da su gaban kotu shedu sun ka gabata kotu da dama wannan kotu da kaida inda hurumin da abu ya faru nan gaba in akwai high court na ake yin shi don haka nan high court je ganin za nan zamu filing wannan charges din ga akan su koda an bada mutum beli in shedu sun ka gabata gaban kotu an ka tabbatar da cewa lallai wane da wane da wane da ake shedu bisa ga shedun aka gani ana revoking bail din na amai da abun ga mutum sannan kuma charges din da muke shirya kansu na hada kai kashin kai wanda duk Allah ya kaddare aka tabbatar da wani abun ga su ma hukunci ne za a yanke musu na kashin kai
yanzu a matsayin ku na ma'aikatar shari'a an riga an yi wannan kuma abu ne wanda ya ji hankalin mutane haka yanzu za ku zauna ku ci gaba kenan da kallon su suna yawo a gari ko ku akwai wani yunkuri da kuke don ganin cewa an bi ka'ida an kila an maida su zaman kaso ko wani abu
kamar yadda na ce maka yau sati guda kenan da aka kawo mana file mu bukatar mu duk wanda ke da laifi a gurhana da shi gaban kotu a yanke mai hukunci don ya zama darasi mu sani wa shari'a fa ba wai tana bin mutum ne ta ga cewa an kashe mutum abun a'a bukata ake yi a samu zaman lahiya kare rayukan jama'a da dukiyoyin su don haka duk wanda ya aikata hukunci aikata laifi aka yanke mai hukunci yana zama darasi ga wani ko da yana da niyyar aikatawa din sai ga ya abun ga dama abun da shari'a ke bukata kenan yanzu haka bukatar mu in muka gabatar da su gaban kotu ka san da farko na ga maka cewa mun nuna rashin amincewa mu na abada belin su don haka yanzu ga tunda Allah ya kaddare file ya zo hannunmu mun kai filing charges gaban kotu za ta ga abun da muka abun ga sannan kuma ya kasance gare ta ta revoking bail din ko kuma amma dai mu kada mu gabatar da shedu gaban kotu tuma da muke musu mu tabbatar da cewa lalle sun aikata in so sai a muku hukunci kamar shari'a ta tanada
Masu sauraro za mu zuba ido da kuma kasa kunnuwanmu domin jin yadda za a yi game da wannan batu na kisan Zayyanu. Amma a mako mai zuwa za mu taɓo batun mutanen wani gari ne a jihar Bauchi waɗanda aka kai musu wani alƙalin da ya zamo musu alaƙaƙai har suka laƙaba masa suna alƙali Riman, wato gidan waƙafi kai tsaye, saboda yadda suke zargin cewar haka yake tura waɗanda aka kai ƙara har ma da waɗanda suka kai ƙara ɗin gidan kurkuku har sai sun biya kuɗin beli. Mutanen wannan gari har lauya suka ɗauka suka kai kukansu a ma'aikatar shari'a ta jihar Bauchi da zuwa manyan alƙalai na jihar ta Bauchi, to amma har yau babu wani matakin da aka ɗauka akan wannan alƙalin. A huta lafiya.
Hali yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mai sallama da ku baki ɗaya.
Zanga-zanga da tashin hankali har ma da mutuwa sun kanaine ko kuma sun dakushe zaɓen da aka gudanar a jiya Lahadi a Venezuela na wakilan Majalisar Dokokin Ƙasar 545 da zamar sake rubuta kundin tsarin mulkin ƙasar mataki da bashi da farin jini. Rahotanni sun ce akalla mutane 9 suka mutu tun daga ranar Juma'a, wanda ya kai adadin mutanen da suka mutu a cikin watanni 4 da aka yi ana zanga-zanga zuwa sama da 120. Wani lauya mai shekaru 39 da haifuwa mai suna Joseph Felix Pinda yana cikin waɗanda suka mutu wanda aka harbe shi a gidansa a daren shekaran jiya Asabar. A jiya Lahadi wasu 'yan sanda guda 4 akan babura suka jikata lokacin da wani ya jefa musu nakiyoyi a wani ayari da a birnin Caracas. Masu ra'ayin gwamnati da masu adawa da wannan zaɓen sun gudanar da zanga-zanga a faɗin Venezuela. Suna wato 'yan adawa kuma sun tare hanyoyi kana 'yan sanda sun maida martani da wato hayaki mai sa hawaye kenan tare da amfani da harsashin roba. Shugaba Nicolas Maduro ya ce duk wanda ya bijirewa haramcin zanga-zanga a lokacin zaɓen yana fuskantar barazanar hukuncin ɗauri a gidan yari na tsawon shekara 10.
To duka duka kuma da haka Allah ya kawo mu karshen shirin a safin nan, sai can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri inda za ku saurari Salihu Garba da shirin da rashin tayi a kan bara arha. Kamin na madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma ci Bahiru Diodo ne wanda ya kula da aikin gabatar da shirin mu da ma injiniya Malam John da ya riga masa a nan ne sahabo Imam Ali Zan da aka sa in sallama da ku mu zama lafiya.